da mutum zai bar bayyana karatu da gangan inda aka ce ya bayyana kamar a sallan magarba da gangan sai mutum biye karatu a rukuyoyin uku a koye ba da mantuwa ba ko a sallan asuba da gangan ya yi karatun a koye bai bayyana ba
to
wasu malaman suka ce to abinda ya kan ya aikata abu mummuna kwarai amma ba za a yi magana akan sallar ta inganta ko ba ta inganta ba domin ba wani abu da za ba za a ce sake sallar nan ba ba kuma za a ce jabru ba ba za a ce sake sallar ba saboda abin da ya bari ba rukuni ba ne barin rukuni abin da yake shi shike abu shi yake kawo faduwarsa ko shi shiken abu rukunin sa shi ne in an bashi sai abin ya fadi duk abin da yake mai da shi shike ba abin da ya rike shi sai ya fadi to wannan ko ai an ce ba rukuni ba ne bayyanawar ba rukuni ba ne ko koyewar ba rukuni ba ne kuma shi ba zai sujjada rafkanuwa ba saboda ai sujjada daman an kiranta ta rafkanuwa ta mantuwa shi ko nan ba da mantuwa ba ne da gangan ne shi yasa abin da ya rage kawai a ce ya yi sai ya istighfari sai ya nemi gafarar Allah saboda ya munana ya aikata abu maras kyau kwarai sai ya nemi gafarar Allah amma ba za a ce masa ya sake sallah ba kuma za a ce ya yi sujjada ba. Ba komai a kansa. Wasu malaman ko suka ce ai wannan abin da ya yi manufarsa. Manufarsa in aka yi tunani wulakanta addini domin a ce ga yanda za ka yi abu kana da damar kai ba mantawa kai ba ka ƙi da gangan to ka wulakanta wanda ya baka wannan umarnin. Wanda ko ya wulakanta da addini kuma ai wannan matsayin sa ma ya haura ma matsayin a ce kawai iyakar sa ma bata addini ya bata sallah ko wani kaunin aka ce sai sallar sa ma ka baci sallar gaba ɗaya ta baci kenan saboda me saboda dubon wulakanta domin wannan wulakantawa ne da sunna ya wulakanta da sunna wanda ko ya wulakanta da sunna ya wulakanta da wanda yake yazo da sunna wanda yake da yazo da sunna ko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ko bai faɗa haka ba sai da umarnin Allah man yudi rasula faqad da Allah wa in tudihu tahtadu ashadu wanda yake ya bar bin annabi ya bar ta farkin shari'a domin cewa akai sharadin da ku shari'a ku ba annabi to kamar yadda yake wulakantawa bil farilati da farilla wato wanda duk ya wulakanta da sunna ai wulakantawa ta sa da sunna abu ne mai sauki ya sada shi ma zuwa wulakanta da farilla tunda dai asalin umarnin dai daga waje ɗaya ne wanda ya umarni da farillan nan shi ne ya umarni da abin da yake sunna ashe wanda ya wulakanta da sunna abu ne mai sauki kuma ya koma wulakantawa ma da farilla shi yasa kenan ashe wanda yake ya saba da gangan ya bar zuwa da sunna daga sunnonin sallah daga gangan sai ake sallar sa ta dace kenan.
Al-khamisatu
sunna ta biyar daga sunnonin sallah dukkan kabbara ko wata kabbara daga kabbarin sallah sunna ce dan da kabbara harama ita wannan farilla ce domin ma ba a shiga sallah sai da ita ta harimu hatta kabiru to amma bayan ita ko wata kabbara daga kabbarin Allah daga kabbarin sallah to sunna ne.
Al-thalithatu
sunna ta shida daga sunnonin sallah zuwa sunna ta tara wato annan an hada da ta shida da ta bakwai da ta takwas da ta tara
to
zama na farko a sallar da yake ake mata zama biyu kamar duk sauran salloli guda biyar in banda sallar asuba duk sauran sallolin nan kowace ai da zama biyu sallar asuba ce kawai ne zama daya to duk sallolin nan da azhar da la'asar da magarba da isha zaman nan na farko don karanta tahiyya sunna ce karkarfa da kuma tahiyya ta farko ita ma sunna ce karkarfa wato zaman na farko shine sunna na shida tahiyyar ta farko ita ce sunna ta bakwai zaman tahiyya ta biyu kuma ita ce sunna ta takwas zaman kuma dan karanta ta shine na tara sunna ta tara kenan shine da aka hada aka ce sunna ta bakwai ta shida zuwa ta tara to ita ko tahiyya an sunnanta a zo da ita da lafazin da yake ya zo a cikinta lafazin da yake an zaɓa a martabar Imam Malik na fazojin tahiyya wanda yake an riko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa kwarai, ba ɗaya bace, ba biyu bace, ba uku ba, fazojin tahiyya kuma da yawa a cikin su sun inganta kwarai. Illa iyaka wato malamai, manyan malaman nan wajen wadda suka zaba sai zama an samu sabani tsakanin su. Mu dai a masaba mu kai Imam Malik yake ai duk abin da yake sai da aka gama aka yi shi ya fi abin da mutum ɗaya ya duk ƙarfin na mutum ɗayan nan kuwa abin da yake sai da aka hada aka yi shi ai ya fi ƙarfi daga abin da mutum ɗaya ne ya yi shi ko ya zo da shi. Ya ce to wannan sai ya da yake an waito daga Sayyidina Umar, tunda Sayyidina Umar sai da sahabbai suka taru sun kewaye shi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan munbari ya karanta sahihan nan. Yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya musu tahiyya ga sifar tahiyyar, kuma sahabban nan suka ji suka yadda ashe ya nuna wannan tahiyyar ta Sayyidina Umar wanda aka rawaito daga Sayyidina Umar ta fi kowace tahiyya ƙarfi, shi yasa a masabar Imam Malik sai aka riko da ita. Amma a masabar Imam Shafi'i kuwa su sai suka zaɓi Imam Shafi'i shi da kansa sai yace shi kan a iyaka bincikensa da fahimtarsa bai ga wata tahiyya wadda yake ta zo ta fi inganci ta fi tarawa ba fiye da tahiyyar da yake an ruwaito daga Abdullahi bin Abbas, shi yasa shi a wajensa sai ya zaɓi tahiyyar Abdullahi bin Abbas. Yace wannan ita ni na zaɓa saboda fahimta ta da abu ne, amma ban fai suka ba, in ji shi Imam Shafi'i, ban fai suka ba kan wani wanda ya ga watanta ta fi ya ɗauke ta. Ga wanda ni na ga tafi na ɗauka, amma duk wanda yake ya ga wata ta fi daga wannan to ya ɗauka. Imam Ahmad ko da Abu Hanifa da malaman hadisi na da yawa su sai suka zaɓi tahiyyar Abdullahi bin Mas'ud ta yadda aka rawaito daga Abdullahi bin Mas'ud, saboda wato ko ba komai a wajen inganci ta fuskar ruwaya ta ɓangaren ilimin hadisi kamar ta fi kowace ƙarfi, saboda akalla kaga Buhari da Muslim ma sun ruwaito ta ko ta Abdullahi bin Mas'ud ko bayan su mutane a malamai da yawa sun ruwaito ta. To dai Imam Ahmad shi sai zaɓi wannan tahiyyar ta Abdullahi bin Mas'ud, haka ma wato a masabar Abu Hanifa sai suka zaɓa. To mu dai a masabar mu a zo da tahiyyar kanta sunna ne, to a zo da wannan sigar wasu sun ce sunna ne kamar yadda shi nan ne littafin mu ya tafi a kai da yake bilafzihi, a zo da shi fa da lafazinsa wanda yake ya zo sunna ne. Wasu suka ce a'a, a zo da wannan lafazin mustahabi ne, wanda a maimakon ya zo da wannan lafazin wannan ruwa ta Sayyidina Umar sai ya kawo ruwa da Abdullahi bin Mas'ud ko ya kawo ruwa da Abdullahi bin Abbas ko ya kawo ruwa da Aisha ko ruwa da wani su, shikenan ya zo da tahiyya kuma bai tauye wata sunna ba, ya tauye abinda yake mustahabi ne kenan kawai. Amma in an tafi kan cewa sunna ne, to wanda zai zo da tahiyyar Abdullahi bin Mas'ud masalan sai a ce ya zo da tahiyyar amma fa ya bar sunna, saboda bai zo da ita da lafazin nan na ruwayar Sayyidina Umar ba. To ya lafazin ruwayar wadda yake ita ce aka karbo daga Sayyidina Umar shi ne at-tahiyyatu lillahi, wato wa lafzuhu din yana nufin lafazin kansa sunna ne, lafazin tahiyyar kansa sunna ne, wa huwa lafazin ko shine at-tahiyyatu lillahi, az-zakiyatu lillahi, at-tayyibatu salawatu lillahi, wato ayyuka dinda bawa zai yi na biyayya ga Allah iri uku ne, za a duba a ga ka iri uku ne. Akwai aiki dai wanda yake na zuci, wanda dama shi wannan babban abin da ake duba dai a ciki ya zama ya nufi Allah da shi, domin Allah subhanahu wataala ba ruwansa da duk wani aiki da kai ba shi ka nufa ba, ana a ganin shuraka'i yanda Allah ya faɗa, kuma duk aiki da bawa zai yi a wajen Allah ba kamar sallah. Shi yasa wato ya zama kafin mutum ya fita daga sallah aka ce sai ya kawo wani abu wanda shi da kansa zai ikirari zai zamo ya zamo tunatarwa fa gare shi kan abin da ya yi a baya, shi ne wannan matsayin tahiyya. Daga nan kuma har matsayin sallama, wanda dama matsayin yin sallama ma ta fita daga sallah ai a matsayi ne babba, inda Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala yake cewa haratus salami haratun a gafal hal kasirun minan nas, harar sallama hara ce mai girma, amma mafi yawan mutane ba su san matsayin wannan ba, shi yasa mutum ma sai ya sallar ya zo manzon sallama kai shi Allah Allah yake shi assalamu alaikum ya gama sallah ya fita ya aje wani nauyi amma wata hanala ce babba abinda yake ya kunsa ma'anar da take ciki tun daga farkon mutum ya fara karanta tayya har zuwa ya kara shi ya kai ya sallama nan hanala ce babba shi yasa a sallar da take ake tayya biyu wato mutum ya zo raga raka'a biyu sai ya zauna ya tabbatar wato kamar ya kai wani matsayi ne kamar yadda aiki na duniya misalin za a ce tun an yi aiki an fara aiki an kai wani matsayi a tsaya a yi take a yi bincike a ga an tabbatar da abin ya yi sannan a ci gaba to sai aka shar'anta wannan a zauna a yi tahiyyar ta farko cewa mutum ya tabbatar da abin da ya to in yi a wannan halin sai a ce an masa izini tun da kai ka tabbatar da cewa ka cancanta ka shigo wannan halara ta Allah subhanahu wataala to amma izini ka tashi ma ka kara zama a halara ka kara zuwa da wani abu a wannan halin to ba mutum ya gama kuma ya kara san kamar sallar magriba ce ya kawo raka'a daya to sai ya sake zama a sake dogon aikin gaba daya ya tabbatar da cewa to duk a wannan halin sallar dai duk wani abu da yake zuciyarsa kan Allah kawai ya san bai wani abu ya shiga zuciyarsa ba domin wani suna malaman da yawa wani su fassara dama wa annal masajid lillahi waqtin duk da za ku yi sallah fa waqti ne na Allah kawai fala tad'u ma Allah ahada kar ku bar wani abu ya shiga zuciyarku a sannan ya zama su kuka fuskanta duk wani abu da yake ya shiga zuciyarku a sannan kamar kun fuskance shi ne kuna jawo shi ne to kar ku nemi jawo komai a wannan halin masjid ya zama wato kamar sunan zamani ne sunan zamani ne duk zamanin fa da za ku yi sallah ko ku kyale sauran duk zamanan ku an muku izini ku je ku yi duk harkar da za ku yi wanda yake dai shari'a ta yadda da ita to amma lokacin da ku zo sallah to duk harkokin ku fa do Allah ku yanke abinda yake lalle a kanku ku yanke ya zamo Allah kawai kuka fuskanta a wannan lokacin ba wani tarayya da Allah a ciki to kenan a hakkin wanda duk zai zo da sallah ya zamo zuciyarsa Allah ne kawai a ciki azzakiyatu lillahi kenan to kuma aiki na farko kenan na bawa aiki na zuci wanda shine ma muhimmi wanda aka fi duba fiye da kowanne to bayan aiki na zuci wanne ne na biyu aiki na sauran gabbai banda harshe banda baki banda harshe shine a tsayi ra su salawatu to ayyuka dinna gaba ɗayan gabobin bawa banda bakin banda harshen banda kuma ita zuci wadda dama ita ba ganin aikin ta ake ba ba gani ake ba to duk gaba ɗaya tabbatar tun da ya fara yanda aka ce ya zo da sallar nan ya zo da ita shi ne tsayi ba ta salawatu ibadu wa'anda suke an yi su daidai ma na zamowar aiki tsayi ne an yi su daidai ilaihi yas'adul kalimu tsayib wal amalu salihu yarfa'u ba wani ka a cikin ayyukan sallar bawa ya zamo ga inda aka ce yi shi kuma ya ce a ga inda zai yi daban kaga a sannan ba a samu tsayi batun ba a samu koda salatin tsayi batun ba balle har ya zamo jam'in a ce tsayi batun salawatu wanda ana nema tsayi batun salawatu ne to sannan kuma aiki na baki magana abinda yake furuci shi ne a tahiyyatu daman sai da aka fara kawo aikin na baki a tahiyyatu lillahi bawa ya tabbatar da cewa duk abin da ya faɗa dai kam a cikin sallar nan tasa dan Allah ne yanda Allah yake ya faɗa ya faɗa yanda duk yayi aiki da sauran gabobinsa na Allah ne yanda Allah yake yi zuciyarsa a wannan halin tasa tabbatar tare da Allah take tana halara Allah ne subhanahu wataala ba wani abin da ya shagaltar da ita to idan mutum ya gama wannan sai a ce to ai shikenan tunda ka kawo wannan matsayin abin da ya rage ma sai ka godewa dalilin sanin ka haka ka godewa dalilin sanin ka haka ne waye ta fi tsaye waye ka san haka tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam sai to kai gaskiya gare shi duk ba wanda zai shiga halara Allah da man sai ta kansa shikenan sai ba shi assalamu alaikum ayyuhan nabi shikenan ya assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to
assalamu
alaikum kuma idan mutum ya gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ita halara ta musulunci ta imani halara ce ta zama lafiya ta kubuta lalle ne bawa ya tabbatar cewa duk halitta Allah musamman wanda suke salihai sun zauna lafiya da shi bai cuci kowa ba al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi ai ba wanda yake musulmi sai wanda yake dukkan musulmi sun zauna lafiya gare daga gare su, bai cuce su da harshensa ba, bai faɗa musu baƙar magana ba, bai cuce su da hannunsa ba, shi ne haƙiƙanin musulmi. Wanda yake zama zai cuci musulmi da harshensa, zai faɗi magana wadda take cuta ga musulmi, wannan kan haƙiƙa ba musulmi ba ne. To wanda yake zai cuci musulmi da hannunsa, to wannan haƙiƙa kan ba musulmi ba ne. To kafin ka fita daga wannan halarar, sai ka yadda za ka zauna lafiya da kai da duk bayan Allah wanda suke musulmi. To sai dawowa ya ce ya yadda assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, ya ce kuma sai shike ne amma izini, tunda yake abin haka ne ka fara shigar da kanka ma, sai shigar da kansa da wanda duk suke tare da shi, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina. To to dama hanya ɗaya ce kawai ake fara bi a shiga hanarar Allah, wacce ce? Ita ce wannan shaidar. To tunda yake mutum ya saboda ya shiga ne wancan shigar ta farko aka yi masa izinin wannan tsayuwa a halara, to yanzu ma da zai fita kenan daga wannan babban halara sai ya maimaita, shi ke nan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Daman da ita aka shiga musulunci, wanda da sababin shiga musulunci ne aka samu shiga halarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, aka samu damar tsayawa a fadar Allah, shi ke nan sai ya zama da ita ake karasa sallah ma, an zo ƙarshen sallah sai a yi to sai a maimaita, sai ka maimaita ta tabbatar da abin kenan. To ta sunna ta goma, yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyya ta ƙarshe, a tahiyya ta ƙarshe yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyyar ƙarshe, ita tuttar salatin ga annabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
نعم.
الحادية عشرة. إيوة. وأنا إتسي صلاة إبراهيمية، إتسي أكي كلمة صلاة إبراهيمية. كوديك واتوبا ويسي إتسي كتئتك إساء أيو صلاة أتسي صلى با. كودا متن شوائي صلى الله على محمد تساء إساء. Ya zo da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shehu Nawawi ya kawo a Azkaru, kuma malamai duka sun gamu akan cewa duk wata siga da ita salati da bawa ya zo da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta isa masa, tunda abinda ake nema dai wato salatin ya nuna girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙara ɗaukakarsa ya ƙara darajarsa, to a shi ne rabon abinda ake nema. Shi yasa kaga duk da sallar suka zuna sukan wanda ya ƙi salati ga annabi lokacin da aka ambace shi, duk malaman hadisi gaba ɗaya, duk malaman hadisi suke kusan ijma'i kan cewa da an ce sallallahu alaihi wasallam ai an fita daga wannan sukan, ko saboda da yake aka yi duk wanda ya ji suna na bi salati ba gare ni, to a marowaci ne ko ko Allah ya masa kaza, Allah ya masa kaza, duk irin wannan. Amma duk malaman sun haɗu tun daga zamanin su Imam Malik har ma waɗanda suke kafin su, a haka ɗin cewa in an ce sallallahu alaihi wasallam masalan an kubuta, an kubuta da wato a ce ya nuna da cewa kenan ya isa kenan. Ya isar kenan cewa ba wai sai lalle wannan siga ce kawai take isarwa ba, a dukkan wata siga wadda take a cikinta akwai salati, akwai ambaton salati, ko an yi salati ga annabi ko ko Allah ya salati ga annabi, to duk ta isa. To
alhadiyata
ashrata, ta goma sha ɗaya, shi yasa wato saba annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtar su cewa kowace ta isa, tare da cewa da yawa daga cikinsu sun ruwaito wannan ɗin daga annabi, amma kuma aka ruwaito waɗansu sigogin na salawati daga gare su, tare za ka ga sigogi da yawa wanda aka ruwaito daga Sayyidina Ali ko daga Abdullahi Mas'udin da sauransu dai daga sahabbai. To me yasa suka faru waɗannan, ko Allah ya musu ilhamar wannan sigogin? Saboda cewa kowace siga ta isa, kuma abinda ake nema sigar da kai za ka ga ta fi sawa ta girmama annabi sallallahu alaihi wasallam. Daman manufar salati da salami ga annabi ai girmama shi. To duk sigar da zaka ga kai ta fi sa ka girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka zo da ita, ai shine haƙƙinka a wannan matsayi, shine abin da ya fi kamata ma daga gare ka damin a wannan matsayi. To alhadiyar ashirata a suna ta 11 daga sunnonin sallah. Fadin sami Allahu liman hamidahu. Da wanda yake liman da mai sallah shi kadai. Amma mamu shi ba cewa sami Allahu liman hamidahu kenan. Sunna sallah ta 12 da ta 13 yin raddin sallah ba bisa liman. Man ala ya sari da kuma yin raddin sallah ma bisa wanda yake hagun dinsa, wanda yake zaune daga hagun dinsa idan wabihi aru koko. To in akwai wani a hagun din, in akwai wani a hagun din, in ba kowa a hagun dinsa, wannan sai dai raddi bisa liman, kama wanda yake shi ne karshe a sahun, shi ne karshe hagu da shi ba kowa, to wannan sai dai raddi ke nan bisa liman. Sallama ta sha daga sallah, wannan farilla ce. Rade kuma ga liman, wannan sunna ce. La sunna ta 14 bayyanawa da sallamar fita daga sallah kadai, ita a bayyana da ita sunna ce. Sallamar fita daga sallah a bayyana da ita sunna ce. An faɗa a baya cewa kabbara ta harama, kabbara shiga sallah a bayyana da ita mustahabbi ne. Sauran taba ganin sallah ko mutum inda mai sallah shi kadai ne, ko wanda yake yi bayan liman ba limami ba ne, to an fi so a haƙƙinsa ya ɓoye su. Amma sallama fita daga sallah ko wannan sunna ce a bayyana da ita. To sunna ta 12 ta 15 yin kawaici, yin shiru ga liman inda liman yake bayyana karatu. Wato idan mutum a inda liman, a masabar Imam Malik Allah ya dagare shi, inda liman yake bayyana karatu, in ya ƙi sauraron sa ya zama shi ya karanta a sannan, to ya bar sunna kenan. Sai a ce ya bar sunna kenan a masabar Imam Malik, tunda an ce yin kawaicin ga limamin a sunna ne. Wato wannan matsala ce babba wanda yake an samu bambancin fahimta, sabanin fahimta tsakanin malamai tun daga zamanin sahabban annabi ridwanullahi alaihim wa ajma'in har zuwa masu bin su, har zuwa malamai na daga baya, kan menene hukuncin mamu wajen yin karatu a cikin sallah. Mu dai a masabarmu da sai Imam Ahmad kusan a nan sun dace cewa shi dai liman inda ya bayyana karatu, to sunna ce a haƙƙin mamu ya shiru ya saurare shi, kada ya ce shi zai karatu ko fatiha ko sura. Wannan shi ne zancen da ya fi shura a masabarmu, shi ne ma zancen da ya fi shura a masabar Imam Ahmad. Masabar Abu Hanifa sun fi tafi zuwa cewa wajibi ne shi mamu ya shiru, saboda a wajensu in mamu ya karatu ya aikata haramu, ya aikata abin da yake haramun. In mamu ya yi karatu alhali limamin sai yana karatu yana jin sa, yace shi ma sai ya yi karatun a wannan halin ya aikata haramun. Shafi'awa kuwa sun tafi zuwa cewa to karatun fatiha kam wajiba ce a kan dukkan mai sallah, ko liman ko mamu ko mai sallah shi kadai. Shi yasa su a wajensu fa wajibi ne kan bawa, ko da mamu ne ya zo da karatun fatiha a cikin sallah, ko da mamu ne. In ya zama akwai inda limamin sai zai kawaici har ya ga ya karanta fatiha, to shi kenan sai ya bari a nan wajen ya karanta fatiha. Amma in ya zama ba inda limamin nasa zai kawaici har sai ya gama karatun fatiha, to wajibi ne dai ko kaka ya san dai ya zo da karatun fatiha, domin ita fatiha wajiba ce akan kowa. Wato shi yasa a wannan matsalar malamai sun yi littattafai jewa tun daga zamanin su Buhari, kaga kafin su Buhari ma an yi wasu littattafan akai, kuma shi kansa Buhari ya yi littafi Al-Qira'atu Halfal Imam, karatu bayan liman, hukuncin karatu bayan liman, inda yake ya kawo hadisai kusan wajen hadisi mai tana wajen 60 ya kawo a ciki daban-daban akan matsalar, wasu marfu'ai wasu mawqufai. To shi dama a masabarsa dai ta Imami Buhari, masabarsa ta dace da ta Imami Shafi'i a nan. Wato abinda shi Buhari ya tafi akai na cewa fatiha kam wajiba ce kan dukkan mai sallah, dukkan mai sallah ko mamu ne ba dauke masa karatun fatiha ba. To kuma bayan nan dai aka tami ta tafi akai irin su bai haƙi shi ma ya yi juzun karatun Al-Imam, kuma zuwa yanzu ma an yi littafai da yawa akai domin akwai sanda masalan mata zamo ta kusanta da fitina babba a waɗansu wurare tsakanin musulmi. To mu dai a matsabar mu wato zancen da yake ya fi shuhura shi ne cewa yin karatun da ya bayan li'a kawaici ba ga mamu sunna ne. Idan mamu ya ƙi yin kawaici bayan liman ya zamo ya karatu to ya bar sunna. Illa iyaka sunna ka gaba ta cikin sunnonin guda takwas da aka lissafa wanda aka ce su ne ƙarfafa. Ba cikin ƙarfafan sunnoni. Wato abinda ya jawo saɓanin dalilai da yake kamar an samu ta'aruri tsakaninsu. Tsakanin irin su fakara umma ta yassara min da kuma ya zaƙuri alƙur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Da kuma tadisai daban-daban cewa la salata illa bi ummul qur'ani man salla salatan lam yaqra fiha bi ummul qur'ani fa hiya hidajun khayr hidajun hiya hidajun. Da duk irin wannan hadisa cewa mali una za'ul qur'ana me yasa ina karatun qur'ani wani yana karatu a baya na. To duk irin wannan hadisan dai daban-daban shi ne suka kawo wato ya zama aka sami saɓani tsakanin malamai. To sunna ta 16 yin sutura ga liman da ne sallah shi kadai. Rukun sutura ga liman da ne sallah shi kadai mamu inda a bayan limamin sai yake to limaminsa shi ne suturarsa ba sai ya riƙe sutura ba. Nan da ya huce mutumin da yake ya huce ta gaban mai sallah inda yana da hanyar da zai bi yana da yalwa ba lalle sai ya bi ta gaban mai sallar nan ba. To sai ya bi ta gaban mai sallar to ya yi zunubi. Shi ne malamai suke cewa wato taƙiƙin matsalar da shi mai wucewar ta gaban mai sallar da shi mai sallar duk ta iya zama sun yi zunubi ta iya zama duk ba su yi zunubi ba ta iya zama ɗaya ne ya yi zunubi ɗaya bai zunubi ba. Yanda ya faɗa a can a motasar wa a cima marun lahuman duhatun wa musallin ka a rara. Wanda yake mai wucewa ta gaban mai sallah da yake yana da dama ba lallai sai ya bi ta gaban mai sallar nan ba amma sai ya bi ta gaban mai sallar to ya yi zunubi. Haka nan mai sallah da yake ga inda zai sallah ba tare da ya ba da damar a huce ta gabansa ba amma sai ya zo ya sallah inda yake za a bi ta gabansa to shi ma ya yi zunubi. To ya zama sun samu haka to duk sun yi zunubi kenan. Amma da zai zama shi mai sallar ba inda zai sallar sai na shi ko mai wucewa ba inda zai wuce sai ta gaban mai sallar to a wannan halin dukkan su biyu ba su yi zunubin ba. In ya zama kuma shi mai sallar ne ba inda zai sallar sai na amma shi mai wucewa yana da damar ya huce ta wani wajen ba sai ya bi ta gaban mai sallar ba to a sannan in ya bi ta gaban mai sallar shi ne kawai ya yi zunubi mai sallar da ya yi zunubi ba. In ya zama shi ko mai sallar yana da damar ya sallar a wani waje inda ba za a bi ta gabansa ba. Amma sai zo ya sallah inda za a bi ta gabansa shi ko mai bin ta gabansa ba shi da hanyar da zai bi ya huce sai ta nan to a wannan halin shi ne sallar ne ya zunubi shi ne huce wanda ya zunubi ba. Shi ne faqad ya samani wa qad la ya samani wa qad ya samu ahaduhuma wa la ya samu al-akhar ta yi su zunubi su duk biyu ta yi ya zama duk su biyu ba su yi zunubi ba ta yi ɗaya ne ya zunubi ɗayan bai yi zunubi ba. To sunna ta 17 salama abinda yake ya huce abinda ya wulaci sallama abinda yake zaman da yake ya huce wanda za a yi sallama a cikinsa daga zama na biyu abinda yake ya huce wanda za a yi sallama a cikinsa na daga zama na biyu to shi ma sunna ne zaman da za a karanta tahiyya. Wasu suka ce wato wannan magana ta malam akwai ƙarin tana buƙatar ƙarin bayani saboda ne misali zaman da mutum zai yi don ya karanta tahiyya tunda karatun tahiyya suna ce ƙarƙarfa ko wannan suna ce ƙarƙarfa ko zaman da zai yi don ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda salati ga annabi sunna ce to wannan zaman ma sunna ce. To zaman da zai kuma don ya yi addu'a fa tunda an ce a yi addu'a bayan an gama tahiyya an gama salati ga annabi mustahabbi ne an so to wannan zaman ma mustahabbi ne. Wato kowane zaman yana bin abin da ake yi a cikin zaman. Zaman da yake a cikinsa an yi sunna ƙarƙarfa ya zama sunna ƙarƙarfa. Zaman da yake an yi sunna kawai a cikinsa ya zama sunna. Zaman da yake an yi mustahabbi a cikinsa to hukuncinsa hukuncin mustahabbi. amma zaman da yake farilla akai a cikin sa to wannan farilla ne kamar zaman sallama zama gurgudan sallama to wannan sallama fita daga salla to wannan tunda yake sallama fita daga salla farilla ce to wannan zaman ta ma farilla ne ya zama farilla to
sunna ta 18
dumaninati abinda yake ya huce gwargwadon dumanina abinda yake ya haura bisa dumanina a kowane rukuni daga rukunan sallah to wato shi ma abin nema ne sunna ne to alhamdulillah bayan ya zo da dumanina dumanina wannan ya gabata gare mu cewa farilla ce to abinda yake ya haura dumanina don ƙara tabbatarwa kenan dan ƙara tabbatar da cewa an samu dumaninar to wannan shi sunna ne bismillahir rahmanir rahim to wannan fasali ne
wa mustahabbatus salati
abubban da yake ake son su a cikin sallah abubban da ake son su a cikin sallah
tazidu ala salatin fadilatan
sun haura mustahabbi 30 abubban da ake son a zo da su a cikin sallah sun fi guda 30 shi yasa ba ma sai an tsaya lissafa su ga na ɗaya ga na biyu ga na uku ba saboda yawan su to na farko a cikin musabban sallah abban da ake so a sallah
qira'atul ma'muni ma'a al-imam
fi sirriyati fi sirriyati uhu al-fatiha ta to a qira'atul ma'muni ma'mu ya karatu tare da liman fi sirriyati amma a sallar da ake boye karatu mu a masabar mu ta Imam Malik Allah da gare shi mamu an so ne gare shi karatu tare da liman in dai a sallar da ake boye karatu ne a sallar da ake bayyana karatu ko karahiya ne mamu ya karatu tare da liman wanda ya gabata gare mu cewa a masabar Imam Shafi'i radiyallahu ta'ala anhu su sun tafi zuwa cewa karanta Fatiha lalle ne a kowace sallah ga kowane mai sallah koda mai sallah bayan liman ne cewa lalle sai ya karanta Fatiha koda inda liman yake bayyana karatu ne a masabar Imam Shafi'i a masabar Abu Hanifa ko su sun tafi zuwa cewa inda liman ya bayyana karatu ma mu ya karatu kowane iri ne haramun ne a wajensa haramun ne cewa ya karatu inda yake an bai inda yake liman ya bayyana karatu to mu dai a masabar mu inda yake an boye karatu liman yayi karatu a boye to ma mu an so ya karatu a bayan sa ya karatu a bayan sa sunna ne to sai ko idan ya zama wato mutum zai yi karatun dan fita daga sabanin malamai to koda a masabar ta mu to koda inda yake liman ya bayyana karatu ne ya iya zuwa da Fatiha tunda duk abin da zai bayu zuwa cewa a wajen wani malamin a ce sallar sa bata inganta ba to dan ya kiyaye wannan abu ko da zai bayi zuwa cewa ya zo da abin da yake ba haka aka fi so ba a shi masabar sa to mu a ka'idar masabar mu haka daidai ne inda ya zo da wannan ne dan dubo fadin wanda yake sallar sa ta bace in bai zo da shi ba kamar a masabar ta mu dan ma mu yayi karatu ya karanta Fatiha a inda liman ya bayyana karatu don dubo cewa to in fa bai zo fa da karatun Fatiha nan ba sallar sa ta bace wurin Imam Shafi'i to dan ya zo da shi haka to ko mu a masaba ta mu ba karhanci amma idan ba haka ya dubo ba in ya zo da karatun inda liman ya bayyana karatu to sai a ce ya aikata karahiya ya aikata abin da ba haka aka fi so ba to kamar sha'anin basmala ne cewa wato wanda yake ya zo da basmala dan fita daga sabani tunda wasu sun ce bismillah juz'i ne a cikin aya sai guda a cikin Fatiha shi yasa wanda bai zo da ita ba kamar bai zo da Fatiha ba to wanda yake ya zo da ita dubo wannan to shikenan ba karhanci ko da a masarata mu a wannan halin ba karhanci to mustahabbin sallah na biyu shine daga hannaye yayin haduwa a cikin sallah wato a kabbara harama ya daga hannayensa a kabbara harama kadai yana daga hannayen yayin haduwa a cikin kabbara wato yana dagawa yana yin kabbara ba wai ya daga sai an dade sannan ya kabbara ba kuma ya fara kabbara sannan ya ce zai daga ba a'a ya daga wato daidai sanda zai fara kabbara yana dagawa yana fara kabbara to
hadhihi imaman kibaihi,
yana daurantar kafadinsa da shi. Wannan ita ce ɗaya daga cikin sufofin da aka karbo a cikin ɗaga hannu a cikin sallah, cewa yana ɗaga su zuwa daidai kafadinsa. Akwai ruwaya da cewa yana ɗaga su zuwa daidai kunnuwansa. To daidai bayoyi ne wanda yake sun inganta a hadisi, amma mu a masaba dai wannan zancen da aka kawo a nan shi ya fi shuhura, cewa zai ɗaga hannayen nasa ya dauranci a kafadinsa da su daidai kafadinsa. Ka'imatayn, halin kasancewar su amma a tsaye fa, wato ya ɗaga su a tsaye, suna a tsaye ba a kwance ba, ba wai haka ba. Illa kuma iyaka, wato an yi saɓani. Mafi yawan malaman masaba sun ce an fi son ya ɗaga su bisa siffar, wato a haka ya ɗaga su ya zamo bayansu na kallon bayansa. Wasu suka ce a ya ɗaga su haka. Kamar siffar wanda zai jefar da wani abu bayansa, cewa wato kamar ya jefar da duniya ne gaba ɗaya bayansa.
To
hakanan kuma an so yana daga mustahabban sallah cewa a tsawaita karatu fi sulhi a sallah asuba wa zuhur, a zuhur tana binta. Da sai dai tsawaita karatun, wato karatun a sallah asuba ya fi tsawo daga sallah azuhur. Karatun surar da za a karanta a sallar asuba ya zamo ta fi tsawo fiye da wadda za a karanta a sallar azuhur. Amma duk dai su sallolin guda biyu, da na azuhur da na la'asar, to an so wato ya karanta dogayen sura a cikinsu. Illa iyaka, wato malamai sun ce wannan son a haƙƙin mai sallah shi kadai ala kulli halin. In ko wanda yake liman ne, to shi wato yana karanta doguwar sallar in ya zamo waɗanda suke tare da shi mamumai ne wanda suke iyakantattu, kuma ya san cewa suna son haka, suna son karanta doguwar sura. Amma idan ba haka ba, ko wato ba wasu mutane ne mu'ayyane tare da shi ba, to wannan ya karanta gajerar sura, to da yawa sai ya zamo shi ya fi masa fiye da karanta doguwar sura. Saboda duban wa'yansu ma ana tsawaitawa, to sai ta koma kamar ba sallah ba a wajensu, saboda ba su iya kiyaye zuciyarsu zamani mai tsawo. Abubuwa da yawa suna shagaltar da su a zuciya, wanda neman kiyaye zuciya a cikin sallar ya fi muhimmanci daga neman tsawaita karatun. Ana neman a kiyaye zuciya a cikin sallah, kada ta fada tintini iri daban-daban. Hakanan kuma ana neman a tsawaita karatu a sallah a zahara da sallah asuba, sallah asuba fiye da sallah a zahara ba. To amma neman da ake na a kiyaye zuciyar ya fi neman da ake na tsawaita karatun. In ya zamo in an tsaya kula da ɗaya-ɗayan zai kubce, to gara a kula da kiyaye zuciyar, a bar tsawaita karatun, a karanta gajeruwar sura domin a samu dai sallar ta afku a cikin hururi. Hakanan kuma a halin wannan, wato halin zaman gida. Amma a halin tafiya, su wannan fa sai a dubi matsayin tafiyar. Idan tafiyar doguwa ce, ga shi kuma inda suka tsaya ba dadewa za su yi ba, to a sannan karahiya ne, ko da sallar asuba ce ko sallar azhar ce, zai tsaya karanta doguwar sura, domin kan wani abu ya masa fawaci, tunda tafiya tana da larurori. Wannan ta yi inda suka fuskanta waje ne da suke bukata su kai kafin rana ta faɗi. To saboda garin tsayawa karanta doguwar sura ya jawo kansa abinda zai iya saboda halakarsa ko tafiyar dukiyarsa. Allah ta yake wala fil quli aydikum ila tahlukati, kar ku yarda ku aikata abinda zai jawo wa kawunanku halaka. An umarci kowane bawa ya kiyaye kansa. To haka ne kuma, ko da a halin zaman gida ne, idan wakafi ya zamo ya yi kunci, to shi ma a sannan bawa ya tsaya karanta doguwar sura, haramun ne. In ya zamo har za ta yi wato wakafin ya kubce kafin ya gama sallah, to wajibi ne a sannan ya bar karanta doguwar sura, ya karanta gajeriyar sura don ya afkar da sallar a cikin wakafinta. Afkar da sallah, yin sallah a cikin lokacinta wajibi ne, in dai da dama. Karanta doguwar sura kuwa mustahabbi ne a wa'annan sallolin da aka faɗa. To ba a barin abin da yake wajibi don neman tabbatar da abin da yake mustahabbi. Ba za a ce a bar abin da yake wajibi ba don kokarin a ga an yi abin da an so a yi shi ne kawai, in ba a yi shi ba ba ko ne. Haka nan kuma an so taƙaita karatu a karanta gajerun sura a cikin sallar la'asar, sannan bayan ta kuma a sallar magariba, wato ita sallar la'asar ita aka fi son a taƙaita karatu a cikinta. To sannan kuma magariba a karanta matsakaiciyar sura kuma a sallar isha. Wato dogayen sura mu a masaba zancen da fi shuhura shi ne, wato duk karatun nan da ake magana a cikin mufassal ne. To shi mufassal ɗin nan a masaba zancen da ya fi shuhura ya fara ne daga suratul hujurati izuwa nasi har izuwa ƙarshen Qur'ani, cewa ya fara daga suratul hujurati ne. Ko da yake akwai zance a cikin masaba da cewa ya fara daga surar da take nufin hujuratun, ita ce suratul Baqara. Ya fara daga suratul Qaf zuwa Nasi. To dogayen mufassal su ne surorin da suke daga farkon, wato daga hujuratin ko kuma daga Qaf zuwa ƙarshen Nazi'ati. To duk waɗannan dogaye ne, dogayen surori ne a cikin mufassal. Wato daga nan aka so kenan, daga nan aka fi so ya zaɓa ya karanta a sallar asuba ko a sallar azhur, ya zaɓi sura biyu daga hujurati koko daga Qaf zuwa Nazi'ati. Gajerun Qaf matsakaitan kuwa zancen da yake ya fi shuhura fa daga Abasa zuwa Waruha su ne matsakaitan, wato zuwa Wallayli ƙarshe, zuwa Wallayli. To wannan su ne matsakaitan daga Abasa zuwa Wallayli. Gajerun kuma daga Waruha har zuwa ƙarshen Qur'ani har zuwa Nasi. To duk waɗannan su ne gajerun. Su aka fi so ya zaɓi guda biyu ya karanta a sallar magariba ko a sallar la'asar, don kuma daga Abasa ɗin zuwa Wallayli ya zaɓa ya karanta, ya zaɓi sura biyu ya karanta a sallar isha. To inda aka ce an so ya tsakaita karatu. To an so ya taƙaita raka'a ta biyu daga raka'ar farko, ya zamo raka'a ta biyu ba ta kai tsawon raka'ar farko ba. Haka ma kuma aka so cewa surar da zai karanta a raka'a ta biyu ya zamo tana bin surar da yake ya karanta a raka'a, wato tana ƙasa da surar da yake ya karanta a raka'a ta farko. Domin wani lokacin so ce yi ya zamo ya samu wannan mustahabin, amma kuma ya iya tunzartar da ɗaya mustahabin. Akan samu wata surar daga sama-sama, amma kuma tsawanta bai kai wata da take kasanta da kaɗan ba. Kaga misalin inna anzalnahu, kaga ita ce kafin lam yakun, amma lam yakun ta fi ta tsawo, ko lam yakun allazina kafaru kaga ta fi ta tsawo. To kar ya ce zai karanta inna anzalnahu a raka'a farko, ya ce zai karanta lam yakun a raka'a ta biyu. In ya yi haka ya samu mustahabi ɗaya dangane da cewa an san surar ta zamo ita ce kafin. To amma kuma ya tozarta ɗaya mustahabin dangane da cewa an so kuma raka'a ta biyu tafi gajarta daga raka'a farkon. To wato mustahabai biyu ne kenan a wajen, mustahabai biyu ne a wajen ita kanta surar ta zamo tafi gajarta daga wanda ya karanta a raka'a farko, kuma ta zamo ƙasa take da ita a tsarin Qur'ani ba sama take da ita ba. To shi ya sa wato da zai karanta lam yakun a raka'a farko, ya karanta inna anzalnahu a raka'a ta biyu, shi ma dai ya samu mustahabi ɗaya, amma ya tozarta mustahabi ɗaya. Surar da ya karanta a raka'a farko ta fi tsawo haƙiƙa daga wanda ya karanta a raka'a ta biyu. To amma kuma sama take da ita, cewa akai an so ya karanta wadda take ƙasa da ita ba wadda take sama da ita ba. To haka nan kuma an so zama na farko ya zamo ya fi gajarta daga zama na biyu, zaman farko ya zamo ya fi gajarta kada ya tsawaita shi yanda zai kai kan kamar tsawon na biyu. Tunda na biyu an fara masa ya salati ga annabi, yayi addu'a amma an yato addu'o'i da yawa cewa ma bai kamata ma mutum ya sallah ya sallama ba, alhali bai nemi tsari da Allah daga abu hudu ba, min sharri ma haya wal mamati wa min fitnatil masih ad-dajjal wa min azab jahannam wa min su'il masir, cewa lalle ne mu tsari da Allah daga gare su duk wani wannan abu ne wanda yake an shar'anta a zama na biyu. Shi yasa wato kenan kaga zai fi tsawo daga zaman farko, daga zaman farko wanda mu asali a wajenmu a masaba zaman farko gyara gama tahiya, ba a ƙara komai a kan tahiya a zama na farko. A zama na biyu ne aka ce as-salati ga annabi, to amma wasu sun ce a zaman ma na farko as-salati ga annabi shi na ansu as-salati ga annabi bayan gama tahiya ta farko kafin a tashi raka'a ta uku. To hakanan kuma an so faɗin rabbana wa lakal hamdu ga wanda yake namu wal fazli da kuma mai sallah shi kadai, sanda liman yake sami Allahu liman hamidahu, to shi namu zai ce rabbana wa lakal hamdu, namu sai yake rabbana wa lakal hamdu, wato shi liman kenan zancen da ya fi shura a masabar Imam Malik, shi liman ya taƙaita kan sami Allahu liman hamidahu kamar yadda shi namu ya ce rabbana wa lakal hamdu. To amma akwai ƙauri da cewa shi kansa liman ya samu ya haɗa an su ma gare shi ya haɗa guda biyu ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu. Haka nan kuma an so ne sallah shi kadai ya ce rabbana wa lakal hamdu bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu, bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu ya ce rabbana wa lakal hamdu. Haka nan kuma an so yin tasbihi a cikin ruku'u, haka nan an so yin tasbihi a cikin sujjada, haka nan kuma an so faɗin wato mu a masabarmu da mafi yawan malamai, amma kamar a masabar Imam Ahmad ma yin tasbihin a sujjada ko a ruku'u wajibi ne so a wajensu, shi yasa ko da yake da kai kafin farilla ba, tunda a wajensu akwai bambanci tsakanin wajibi da farilla a babin sallah, to amma wato sun ɗauke shi wajibi cewa abu ne ƙarƙarfa, amma mafi yawan malamai sun tafi zuwa cewa a tasbihin nan ko dai mustahabi ne ko ko sunna ce bai kai wajibi ba. To haka nan kuma abinda yake an so a cikin sallah faɗin amin amma a ɓoye shi ne faɗin amin bayan gabawa daga fatiha, wato shi amin wasu sun ce mafi yawan malamai sun tafi zuwa cewa ma'anar amin cewa Allah ka amsa addu'anmu, yadda Shehu Nazifi yake cewa amina ma'ana hustajib du'a'i fa khatim biha du'a lam tira'i, amina faɗin amin da ake faɗa bayan addu'a ko bayan an karanta fatiha ma'anahu ma'anarsa istajib du'a'i, ya ubangiji ka amsa addu'ata, duk addu'ar da bawa zai zo da ita ba irin wanda yake ka zo a fatiha, addu'a da yake an kawo ta a fatiha ta fi kowace addu'a girma ga a haƙƙin bawa.